Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 24 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Babu ko makiyar da masauran abokan aiki muke farin cikin kamfanin wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan dan jaridan Saudi Arabia Kamal Khashoggi. Shugaban Turkiya ya faɗa a jiya Talata cewa kashe dan jaridan Saudiya nan mai zama a nan Amurka wato wani abu ne da aka shirya kafin aka aiwatar. Sai kuma wannan labari da ke cewa da alamar gwamnatin shugaba Trump ta kuduri aniyar ficewa daga yarjejeniyar kayyade sarrafawa da mallakar makamai masu muhimmanci da Amurka ta cimma da Russia a shekarar 1987.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa majalisar dattawan Najeriya ta amince da dokar zabe bayan da ta yi mata garan bawul. Ko me ke cikin wannan dokar?
Mun tabbatar da cewa duk wanda aka kama da fake voters card na Jebu kenan, voters card na Jebu, to in Allah ya yarda alkali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison.
Yau take ranar bikin kafa Majalisar Dinkin Duniya. To ko menene muhimman ayyukan da Majalisar Dinkin Duniya tun kafa ta?
Daga cikin muhimman ayyukan majalisar sun hada hadda tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, jaddada gaskiya, dasa tubali mai dorewa don samar da hadin kai a duniya.
Haka kuma za a ji cewar babbar matsalar da kananan hukumomi ke fuskanta a Najeriya ba ta wuce rashin yancin karɓar kuɗaɗen su kai tsaye daga asusun tarayya. Sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda za ta gabatar mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yako Makiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan dan jaridan Saudiya nan Kamal Khashoggi, kuma za ta soke da takardun bizan su. Pompeo ya ce hukunci ba shi ne mataki na ƙarshe da Amurka za ta ɗauka akan waɗanda wannan batu ba. Ya ce za mu ci gaba da ɗaukar ƙarin matakai na hukunta masu laifin. Ya ƙara da cewa Amurka tana faɗa da babban murya cewa ba za ta ƙyale kuma ba za ta lamunta da irin wannan ɗanyen aikin ba na rufewa Khashoggi baki ta wannan mummunar hanya. Wannan ne matakin ladabtarwa na farko da Amurka ta fara ɗauka a kan Saudi Arabia tun bayan da wannan labarin ya ɓulla a kan ɓacewar Khashoggi a ranar 2 ga watan Oktoba. Sai dai Pompeo bai bayyana ko wane ne ko kuma mutane nawa ne Amurka za ta soke takardun bizan su ba. Saudiya ta sanar a ranar Asabar cewa ta kama mutane 18 'yan ƙasarta kuma ta kori wasu jami'an hukumar tattara bayanan sirri da dama dangane da mutuwar Khashoggin. Ya kuma ce Amurka tana nazarin ɗaukar mataki kamar kakaba takunkumin harkokin kuɗi a ƙarƙashin ƙudurin Magnitsky, wanda aka yi wa lakabi da sunan wani lauya ɗan ƙasar Rasha Sergei Magnitsky, wanda ya mutu a gidan yarin Moscow bayan ya kwarmata wani labari akan sama da faɗi da kuɗaɗen haraji wanda aka samu hannun jami'an gwamnati a ciki. A halin da ake ciki kuma shugaban Rasha, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa an kashe ɗan jaridan, wato ko kuma kashe ɗan jaridan da aka yi an shirya ne kafin aka aiwatar da wannan kisar, kuma ya ce dole ne a hukunta duk wanda aka samu ya aikata wannan ɗanyen aikin da ma wanda ya bada umarnin aikatawa. A wani jawabi da yi wa majalisar dokokin kasar, Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa Saudi Arabia ta ɗauki muhimmin mataki na tabbatar da kashe Khashoggi, a don haka yana sa ran shugaban kasar zai ɗauki mataki akan waɗanda suke da hannu a cikin wannan aikin ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba.
Shugaban na Turkiya ya bada cikakken bayani akan abin da ya faru kwana ɗaya kafin Kashogi ya je ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul. Ya ce tawaga guda biyu sun shiga Istanbul da jirgin sama domin saduwa da Kashogi a cikin ofishin jakadancin.
Aralarında generallerin de bulunduğu 9 kişilik 3. ekip ise özel bir uçakla
gabaki daya tawagar ta kunshi mutane 15 kuma daga karfe 9:50 na safi zuwa karfe 11 na safi mutane da ke cikin wannan rukunin sun raba kansu kashi-kashi suka je ofishin jakadancin suka haɗu inda suka haɗu da junansu a gurin. Abu na farko da suka fara yi shine sun cire faifan daukar hoton bidiyo wanda ke ofishin jakadancin. A daidai wannan lokaci ne kuma aka kira Jamal Kashogi ta wayar tarho aka tabbatar masa da zai iya zuwa a ofishin. A wannan rana ne kuma Kamal Kashogi da safe ya isa a Istanbul daga birnin London. Ya shiga ofishin jakadancin da kafarsa karfe 1:08 na rana. Da alamar gwamnatin shugaban Trump ta kudiri aniyar ficewa daga yarjejeniyar kayyade sarrafawa da mallakar makamai mai muhimmanci da Amurka ta cimma da Rasha ta shekarar 1987 bayan mai baiwa shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro John Bolton ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaban na Amurka Donald Trump yana zargin Rasha da rashin mutunta yarjejeniyar makaman nukuliyar masu cin matsakaitan zango ta hanyar aikawa da makamai masu linzami a Turai. Bolton ya kira rashin mutunta yarjejeniyar da Rasha ta yi a matsayin mai tsawo da zurfi. Bolton ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata bayan gana wasu da shugaban Rasha, yana cewa nan ba daɗewa ba Amurka za ta gabatar da takardar ficewarta a hukumance. Ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalolin tattalin arziki da ƙasar Zimbabwe take huskanta ya haddasa ƙarancin muhimman kayan magunguna a ƙasar. Jama'ai sun ce ƙarancin magungunan ya sa mutane na zuwa kasuwar bayan fage domin su samu magani, kuma hukumomin sun bayyana damuwarsu cewa irin waɗannan magunguna suna da haɗarin gaske. Ƙarancin kayan Zimbabwe ya zarce batun man fetur da wasu kayan abubuwan more rayuwa. Kungiyar kamfanonin sarrafa magunguna ta Zimbabwe ta ce ba ta samun isasshen kudaden kasar waje wanda za ta iya sayo magungunan sankara da na cutar sukari da na hawan jini da wasu magungunan kashe radadin ciwo. Idan kuwa ba iya an samu magunguna a wuraren da ya kamata ba, kasuwannin wato bayan fage za su ƙara samun haɓaka. Waɗannan kuma tana yiwuwa su taimaka, amma kuma tana yiwuwa kuma ta jefa al'umma a cikin mummunan haɗari na kiwon lafiya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar zabe bayan da ta yi mata garan bawul. Wannan doka ita ce wadda hukumar zabe za ta yi amfani da ita a zaben shekara ta 2019, kuma wannan shine karo na hudu da majalisar ta za ta amince da dokar. Ga rahoton Madina Dauda.
Wannan dokar zabe da majalisar dattawa ta amince da ita tana kunshe ne da muhimman batutuwa za su tabbatar da sahihin zabe a shekara mai zuwa. Abubuwan da suka fi daukan hankali a wannan dokar guda biyar ne. Akwai batun na'urar tantance masu kada ƙuri'a da ranar kammala zaben fidda gwani da tanadi game da cire alamar jam'iyya ko dan takara, adadin kuɗin da za a kashe a yakin neman zabe, da kuma hukuncin ɗauri idan an samu mutum da katin zabe na jabu ko kuma wanda ba nashi ba. Senator Suleiman Nazif shine shugaban kwamitin kula da harkokin zabe a majalisar dattawan.
Doka ce wadda take magana akan card reader, wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara, jami'ar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka, dole ne a yi amfani da card reader. Sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa ƙarshen zabe in ba a kawo card reader mai aiki ba wanda yake aiki a daga zaben nan sai washe gari. Amma duda maganar za a daga zabe zai washe gari, in mutum ya ji zabe ko yana cikin zabe ko an gabatar da zabe, ya zama na cewa wannan unit din ko kuma ward din da kadri da bai aiki ba ba zai shafi gaba daya kur'unsa ba. To INEC ta tabbatar da cewa ta declare nashi winner a wannan zaben nan. So duk wani gyara da ya kamata mu yi mun yi, sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zabe an gama primaries, duk wayannan mun saka a ciki duk abubuwan maganan logo in babu logo. Sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 D da E da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card na jebu kenan, voters card na jebu, to in Allah ya yarda alkali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison. Sannan kuma in aka kama ka da katin wani, wato ka je ka debo katinan mutane ka rike an kama ka da katin mutane, to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara 2 a gidan yari.
Majalisar dattawan dai ta yi fatan shugaba Muhammadu Buhari zai rattaba hannu a wannan dokar, ganin cewa so uku yana mayar musu da ita. Sanata Ahmed Babbakaita ya ce waɗannan gyare-gyare da suka yi za su ƙara inganta demokradiyyar ƙasar ne.
Abinda ya cancanci mulki na tsarin canji da ya kawo shi ne aka yi. Saboda haka ba wani abu bane ba na son zuciya. Abinda Buhari yake so shi ne a tabbatar da waɗannan kwaskwarima da za a yi ma hukumar zaɓe ya kasance wanda za su yi tasiri ne kuma za su ƙara kawo tsafta a cikin harkar zaɓe a Najeriya. Wannan an baje shi ne bisa faifai, ɗan Najeriya su zo su duba su gani duk abubuwan nan da ake so a yi canje-canjen kansu abubuwa ne wanda ɗan Najeriya suke so a yi canji kansu.
Aiwatar da wannan doka na zama muhimmin abu, ganin cewa a watan gobe ne za a fara yakin neman zaɓe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Rashin samun ƴancin karɓar kuɗaɗen su kai tsaye daga asusun tarayya na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale wajen tafiyar da harkokin mulki da shugabanci a matakin ƙananan hukumomi a Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
Batun ƴanci ta fuskar kuɗaɗe ga majalisun dokoki na jihohi da ɓangaren shari'a na jihohin da kuma ƙananan hukumomin Najeriya na riga cikin jerin abubuwan da majalisar dokoki ta Najeriya ta shiga rassan da aka yi wa kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar a kwanakin baya.
A duba wannan al'amari na bawa ƙananan hukumomi ƴancin kansu samu abin da za su rinka gudanar wa al'ummar su. Yau ƙananan hukumomi waɗansu sun zama kufai, kuma muna kira da a kalli al'ummar domin a ceto rayuwarsu ta hanyar bawa ƙananan hukumomi cin gashin kansu.
Guda cikin shugabannin ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Kano kenan a yayin wani taro gabanin majalisun dokokin jihohin Najeriya su amince da gyaran wasu sassan kundin tsarin mulkin ƙasar a kwanakin baya. Baya ga ma'aikatan ƙananan hukumomi suma 'yan siyasa na ƙorafi kan yadda gwamnoni ke riƙe da kuɗaɗen ƙananan hukumomi a Najeriya. Malam Aminu Maidawa Fage ɗan siyasa ne a nan Kano.
Rike kuɗaɗen ƙananan hukumomi da aka yi shine ya gadar da mummunan talaucin da har yanzu ba a fita daga cikin sa ba a Najeriya a wannan tafiya da muke ta demokradiya.
Amma an ce ai alamar bazaranci suke da kuɗaɗen.
To su kuma gwamnonin wuri suke yi da shi. Duk irin haka ne. Me yasa aka yi gidan yari idan mutum ya yi almubazaranci ya je daga na gaba aka ga zafin ruwa, amma a sakan musu kuɗaɗen su saki ƴan kwangilar da za su yi da aikace-aikacen da za a yi da yadda za a ciyar da ƙananan hukumomi. Yanzu fa idan ka zagaya wata ƙaramar hukuma ka gani bambancin su da makabarta kawai tukwane sai tsuntsaye da suke kuka, babu wani abu a ƙarbashe ake.
To amma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa Honorable Amir Garba mai kuɗi ya yi ƙarin haske game da ma'anar baiwa ƙananan hukumomi ƴancin su.
Ba wai ana nufin kawai an baka dama bane gaba ɗaya kai baka da wani ba wani hurumi a kanka ba. Za a baka dama ne, za a baka kuɗin ka, sannan kuma akwai dokoki da jihohi za su yi na tabbatar yadda za ka sarrafa kuɗin da kuma yadda kuɗin zai tafi, sannan kuma su duba ka akan kuɗin shin kai daidai amma kuma wa za a bawa, tunda akwai wani mechanism da za ka yi cekin na mutum kuma in yayi ba daidai ba za ka yi hukunci a kansa. So ni na ga wannan ba wai wani abu ne wani da yake da matsalar wahala ba.
Majalisun dokoki na jihohi dai na da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da ƴancin kuɗaɗen ƙananan hukumomi.
Ko a yau din nan aka zo ƙura'a zan karkata wajen su samu gahin kansu, kuma ko a baya ƙura'a ta kenan, kuma ra'ayina kenan, kuma na san shine ra'ayin yawancin ƴan majalisu. Akasarin matsalolin da ake samu a ƙasar nan ya faru ne ko yana faruwa ne sakamakon ƙananan hukumomi ba su da yadda za su yi. Matuƙar aka sake dunguro wannan batu na jaran tsarin mulki, to lallai zan iya iyawata a majalisata ta Kano da kuma ma makota mu tabbatar da cewa an goyi bayan su samu gahin kansu.
Honorable Kabiru Alhassan Rim kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Ranar 24 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da aka keɓe domin bikin tunawa da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kan wannan rana ce Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto.
Majalisar Ɗinkin Duniya gamayyar ƙasa da ƙasa suka samar da ita bisa manufa biyo bayan yaƙe-yaƙen duniya da ya janyo hasarar rayuka da kuma dukiyoyi. Ayyuka da kuma manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke kunshe cikin daftarin da ya ƙirƙiro majalisar. Daga cikin muhimman ayyukan majalisar sun hada tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, jaddada gaskiya, dasa tubali mai dorewa don samar da haɗin kai a duniya, wato majalisar ta kasance madogara wa ƙasashen duniya don cimma zaman lafiya da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama. Dr. Sha'abu Ade, malamin jami'a ne a jami'ar Abubakar ta Balewa a Bauchi, ya buƙaci ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tilastawa ƙasashen da shugabannin Afirka da ke satar kuɗaɗen ƙasashensu ta tilastawa ƙasashen mayarwa waɗannan ƙasashe da kuɗaɗensu da shugabannin suka kai.
Irin da zan yi Majalisar Ɗinkin Duniya shi ne ta tausaya wa irin wannan ƙasa masu tasowa ya zama irin kaman bashin da ake bin su, irin kaman irin su World Bank su waɗansu abubuwa wanda su ɗin nan Allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma waɗannan ƙasashen. Sannan kuma in ta wajen shugabancinsu ne, waɗannan mutane da suke kaman ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasansu suke kaiwa, ya zama cewa irin mutanen da za su sace kuɗi su kai gurinsu kaman yadda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurinsu su yi waɗansu abubuwa, to sukan iya tarewa. To da haka in waɗannan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma mutanen nan su develop ɗin ƙasashensu.
Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai 193 ƙasashe 52 daga nahiyar Afirka suke da suke buƙatar samun kulawar majalisar. Tsohon shugaban kwadago a jihar Bauchi, Abdullahi Koli, ya yi tsokaci kan irin abubuwan da majalisar za ta fi mai da hankali a ƙasashen Afirka.
Alal haƙiƙa akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na Afirka. Koken mutanen Afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi ƙasashen Afirka wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa.
To sai dai kuma a yanzu duniya tana fama da matsaloli da suka hada da yaƙe-yaƙe, yan gudun hijira, dumamar yanayi da kuma makaman nukiliya. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuma da lagaida Abdulwahab Muhammad, to sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi inda za mu kawo muku rahoto kan zanga-zanga da ɗaliban jami'ar ƙere-ƙere da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke Kumasi a Ghana. Hawa kuma karamanta za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya duk a shirin mu na hantsin. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:18 na dare. Yanzu dai ga madina Dura ɗauki da shirin mu na gaba.
Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, an kusa ba wa Hammata iska a Majalisar Dattawan Najeriya a makon da ya gabata. Ko menene dalili? Ku biyo ni.
You cannot.
Yadda hayaniya ta kaure kenan a Majalisar Dattawa a daidai lokacin da tsohon shugaban marasa rinjaye kuma sanata mai wakiltar Akwa Ibom ta Arewa maso yamma, Sanata Godswill Akpabio, ya daga hannu zai magana akan wani zargi da wani dan majalisa yayi cewa jam'iyyar APC na shirin kawo rudani a jihar Akwa Ibom a lokacin zabe mai zuwa. Amma sai shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki ya hana shi magana akan wai babu na'urar magana a kujerar da Akwabio yake zaune, saboda haka ya koma wata kujerar. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƴan jam'iyyar APC daɗi ba, inda suka ce Bukola Saraki ya wulakanta Akwabio ne domin ya canja sheƙa daga PDP zuwa APC. Sai shugaban masu rinjaye Ahmed Lawan yayi wannan jawabi:
"Some of our colleagues have moved from APC to PDP. Some of our colleagues may move or have moved from PDP to APC, APC to ADC and so on. We may allow our colleagues to choose where they want to sit, but that's not the practice in legislature. We have the standard of how we sit or how arrangement should be. Let's do it."
Ahmed Lawan ya ce akwai ka'idoji a majalisar nan. Na taba faɗa cewa ba daidai bane kowa ya rika zama a inda yake so. Akwai waɗanda suka canza sheƙa da dama, muna da ka'idoji, saboda haka dole ne mu gyara. Wannan hargitsi sai da ya kawo tsaiko har na tsawon rabin awa a majalisar dattawa. Amma ɗaya cikin ƴan jam'iyyar APC da akai abin a idanunsu, Sanata Kabiru Marafan Gusau, ya ce siyasa ce.
Kamar yadda kowa ya sani, bai yiwuwa ka tara mutum 109 kuma ka ce babu haka nan kawai kowa ya abin da ya ga dama. So akwai wasu ka'idoji waɗanda ta kafa ma kanta ta yanda za ta tafiyar da kanta. Kama tun daga maganan kayan da za ka sa ka shigo majalisa, inda za ka zauna, yanda za ka yi magana, yanda za ka gabatar da ƙuduri, yanda za ka yi mu'amala da shugabancin majalisa, yanda za ka yi mu'amala da junanku da sauransu, duka akwai ka'idoji da aka sa. To sai muka samu, kamar yadda na gaya maki, lokaci ne na siyasa. Shi kan shi yanzu shugaban majalisa ya canza sheka ya koma wani wuri, kuma wannan abu bai muna daɗi ba mu ɗan jam'iyyar APC. Yawa yin haka nan bai muna daɗi ba ko kusa, saboda muna ganin kujeran mu ce yake kanta, jam'iyyar APC ta kai shi wannan matsayi da sauransu. To amma wancan dai kuma zaɓin shi ne, kuma ba ƴan jam'iyya kawai suke zaɓen shugaban majalisar dattijai ba, dukkan sanatoci suna da haƙi a kanta. To amma dai abinda ake tunani, wanda suka fi yawa in suka baka goyon baya kusan ka riga kawo ce, to wannan dai bai mutane daɗi ba. To sai ya kasance akwai juye-juyen sheƙa, wasu sun koma APC, wasu sun koma PDP. Wannan ya kawo saɓani na an riga an ajau, saboda majalisa tana da kowa yana da wurin zaman shi, kuma a ƙa'idar mu ba za ka iya magana daga wani wuri ba face wurin da aka baka, domin da kai magana daga nan to an yi recording ɗinka, wane ne yake magana da sauransu. So ko wani ya zo kan kujerar ka yi magana, to za a yi recording cewa kai ne ka yi magana kenan, misali. To shi yasa kowa yana da wurin shi. To Akwabio an zo distinguished senator, an ba shi wuri, wani wuri wanda bai cancanci matsayin shi ba, domin ko a zaman akwai duk yanda kaga wani sanata wani gaban wani da sauransu, to za ka samu ko dai duka matsayinsu ɗaya, amma saboda suna da yawa to sai dole a fara sanya wani sannan wani. To haka zaman yake, wanda ka gani a gaba to yana gaban wanda yake bayan shi.
Kenan me ake nufi, ya riga shi zuwa
majalisa? Ya riga shi, yawa. Kamar yanzu misali, yanda hiyayya take ta sanatoci shi ne sanatan da ya zo so ɗaya, so biyu, so uku, so huɗu, so biyar. Kamar yanzu misali, barin baki misali, yanzu kama irin sanata Ahmed Lawan da James Manager da irin Ike Ikwe Ramadu na sun zo majalisa wajen kashi na uku ko hudu. Babban wanda yake gaban kowa irin sanata David Mark ya zo yanzu, tun da aka fara yake sanata har yanzu ya yi sanata. To bayan su sai irin kama Ahmed Lawan. Ahmed Lawan ya yi zango guda biyu a House of Reps. To wannan ya bashi shi ma wani fifiko, wanda ya zo daga House of Reps yana gaban wanda bai taɓa yin komi ba, kawai ya zo majalisa. Wanda ya yi majalisar jiha shi ma yana gaban wanda bai taɓa yin mutu majalisa ba, ya zo.
Koda
majalisar dattawa. Amma dai fifiko yana farawa daga so nawa ka zo Senate, majalisar dattawa. To bayan shi sai a duba kayan majalisar wakilai ta ƙasa, bayan shi sai a duba kayan ta abin nan. To shi Akwabio yanzu sai muka ga cin fuska ne inda aka ajiye shi, an mai da shi can baya ya zauna. To sai mutane suka ce wannan bai yi ba, to sai aka canja mashi wuri. Da aka canja mashi wuri, shi shugaban majalisa watan Senate President yana gani inda yake zaune babu turun magana, wanda in yi magana, domin duk wanda ya magana daga nan tana shiga rukoda ana dauka da sauransu. To lokacin da shi Akpabio ya daga hannu sai shi shugaban majalisa ya ga a'a ba kan wurin zaman shi yake ba. Shi kuma alhali yana ganin an bashi wannan wurin zama. Mu kuma na ganin yanzu hana shi magana to ana sa a ci mutunci shine domin ya dawo jama'iyyar APC. To wannan dai a takaicen takaicewa shine abin da ya kawo takaddama wanda mu 'yan jama'iyyar APC muka goya mashi baya kuma hagaye mashi wani abu ba a bari yayi magana daga nan inda yake ba. To cin mutunci ne kuma mu bamu yadda ba. Wanda daga karshe shi shugaban majalisa ya fahimci cewa lalle abin da muke faɗi din nan shine gaskiya ya ba Chief Godswill Akpabio sanata daga Akwa Ibom dama yayi magana daga sitin shi wannan shine ya kwantar da tarzoma.
To wannan sitin da aka bashin turin maganan yana yi
to a lokacin babu so sai amfani da na makocin shi wanda yake zaune kusa da shi wanda da can shi ne shi shugaban majalisa ya ce a shi bai yadda ba ya koma inda adda turo magana nashi baya magana da na makocin shi ba. To da karshe dai an yadda yayi daga nan kuma aka yi maslaha cewa daga yanzu za a ƙara rarraba wurin zaman nan kowa ya koma saboda tsarin mu shine da ka shigo majalisa akwai bangaren marasa rinjaye akwai kuma bangaren masu rinjaye. Amma yanzu saboda mu APC muna tuhuman cewa saboda an yi ta takaddama cewa su sun fi mu yawa kamun a dawo hutu mu mun fi ku yawa ku kun fi mu yawa to sai aka ki canja wurin zaman yanzu. So idan aka yi tashin wani abu zaka ji muryar APDP da nan da can a majalisa ba a san haka na ana san idan PDP da duk wata jama'iyya marar rinjaye in tai magana a gane wannan mutane ne masu adawa da gwamnati suka ce kaza. Amma ba ma kitso da keya ya waka akwai mutanen ku ta akwai mutanen ku nan idan wani abu ya tashi aka yi ihu sai a ce ai kowa ya da'a ku tsaya wurin ku mu tsaya wurin mu kowa ya san haka. To yanzu sai kasance yanzu akwai wanda ɗan APC ne sun koma PDP kuma suna zanne cikin masu rinjaye. Akwai MPDP wanda sun dawo APC suna can kuma cikin marasa rinjaye. To kin ga wannan ya zama kitso da keya kuma ba haka nan majalisar take ba. To wannan dai aka kai ga maslaha na cewa to yanzu kamun a dawo don Allah wanda suke da alhakin rarraba wurin zama su ƙara tantance mu kowa wurin zaman shi. Wanda ya koma PDP ya koma wancan bari, wanda ya koma APC daga wancan bari ya dawo wannan bari, so that a san kowa ga inda yake a koma inda ake da domin bin ka'ida da doka shine zai haifar da maslaha a ciki.
Anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Sanata Kabiru Marafa, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda, kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke kushewa batun ayarin bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka da suke kokarin karasowa zuwa Amurka, yan jam'iyyar Democrat suna ci gaba da yaƙi neman zaɓe a kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar Amurkawa kamar batun kiwon lafiya. Ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisun tarayyar ƙasar guda biyu. Yan jam'iyyar Democrat da dama ba su ce komai ba akan batun ayarin bakin hauren, sai dai suna zargin yan jam'iyyar Republican ne da dagulan lamarin siyasa. A wata sanarwa haɗin gwiwa, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mai wakiltar jihar New York Chuck Schumer da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta jihar California sun ce Trump yana kokarin karkata batun kiwon lafiya ya koma batun bakin haure saboda ya san cewa batun kiwon lafiya shine abin da Amurkawa suka fi damuwa da shi sosai. Kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ji akan kalaman Trump cewa akwai miyagun mutane da mutane da suka fito daga gabas da tsakiya abinda ba shi da shaida a kai. Bakin hauren da dama sun yi hira da manema labarai inda suka ce suna kokarin zuwa Amurka ne don samun rayuwa mai inganci da tsaro.
To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiru Idodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfil Hashin Gumi da ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
Afrique.